sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakaranta na fadada ayyukansu a yankin zirin Gaza yayin da suke ci gaba da kusantar yankin don kaddamar da cikakkiyar mamaya a zirin. A ranar Juma'a hanyoyin internet da na wayar salula suka katse a yankin na Gaza sanadiyar zafafan hare-haren da Isra'ila ke ta kaiwa. Lamarin da ya hana daukacin al'ummar yankin da yawan ta ya kai miliyan 2.3 daga yin hulɗa da sauran al'ummomin duniya da matan tabar junansu. Isra'ila dai ta jibge dubban ɗaruruwan dakaranta kusa da iyakar yankin na Gaza. Kusagai da za ta yi cikin yankin na Gaza mataki ne na zakulo mayakan Hamas don mai da martani ga mummunan harin da suka kai a ranar 7 ga watan Oktoba. A daren Juma'a an yi ta jin fashe-fashe a yankin waɗanda suka rika haskaka sararin samaniyar yankin na Gaza. Babu dai tabbacin iya adadin mutanen da suka halaka a sabbin hare-haren na baya-bayan nan saboda rashin hanyoyin sadarwa. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa tsarin ayyukan jinƙai a yankin nazirin Gaza na fuskantar barazanar rugujewa baki ɗaya. Yana mai cewa idan ba a samu wadatattun kayayyakin ayyukan jinƙai da man fetur ba, fararen hunan da ke yankin za su faɗa a mawuyacin halin da ba zai misaltu ba. Cikin wata sanarwa da ya fitar Antonio Guterres ya ce daƙiƙa bayan daƙiƙa al'ummar yankin na Gaza na ƙara faɗawa cikin mummunan halin rayuwa. Ya ƙara da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ba za ta iya ci gaba da kai kayayyakin agaji cikin Gaza ba idan har ba a samu sauyi kan yadda al'amura ke gudana a yankin ba. Guterres ya kuma ce wajibi ne a sassauta ayyukan tantance kayayyakin da ake shiga da su ta Rafa domin a samu ƙarin manyan motocin da za su kai kayayyaki cikin yankin wanda ke ƙarƙashin kulawar Hamas. A gefe guda kuma shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai taimaka wajen samar da wata haɗaka da za su tallafa wajen samar da kayayyakin ayyukan jinƙai don agazawa fararen hula Falastina a yankin na Gaza. Macron ya bayyana haka ne bayan kwanaki biyu da shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai ta EU suka kwashe suna taro a Brussels wanda aka kammala a ranar Juma'a. A cewar Macron za su kafa wata haɗaka ta ƙasashen nahiyar Turai da dama ciki har da Cyprus wacce za ta zama cibiya ko kafa ta gudanar da ayyukan jinƙai. A ranar Alhamis Macron ya ce za su tura jirage masu sukar angulu zuwa yankin na Gaza don su tallafa wa al'ummar yankin. Shugaban na Faransa ya kuma jaddada kiran da yake yi wa Isra'ila da ta kare rayukan fararen hula yayin da take kai hari kan mayakan na Hamas tun bayan wani hari da suka kai a ranar 7 ga watan Oktoba wanda ya halaka Yahuda 1,400 ciki har da sojoji da fararen hula. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Maine dake arewa maso gabashin Amurka sun ce suna bibiyar bayanan sirri aƙalla 530 da suka samu daga jama'a yayin da suke ci gaba da farautar wani dan bindiga da ake zargin ya kashe mutum 18 a birnin Lewiston a ranar Laraba. Yayin wani taron manema labarai, yan sanda da kwamishinan kare al'umma Michael Soschuk su nemi jama'a da su ƙara haƙuri yayin da suke aiki akan bayanan da mutane suka ba su kan yadda za a gano inda Robert Card mai shekaru 40 yake wanda hukumomin jiha suka alakanta da harbin kan mai uwa da wabi da ya yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum 18 a wajen wani shakatawa. Michael ya ce har yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike a inda lamarin ya faru wanda ya ce zai ɗauki kwanaki da dama. Shugaban 'yan sandan birnin Lewiston David St. Pierre ya nemi jama'a da su zauna a gidajensu yayin da ake ci gaba da farautar ɗan bindigar. Tunda dai aka rufe ɗaukacin makarantun yankin gudun kada mutumin da ake nema ya faɗa ɗaya daga cikinsu. Wata kotu a Qatar ta tuhumi wasu tsoffin sojojin ruwan inda su takwas da laifin yin leƙen asiri ma Isra'ila inda aka yanke musu hukuncin kisa kamar yadda wasu majiyoyi a India da Qatar suka bayyana a cewar kamfanin dillancin labarai na AP.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Daga zo muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A cikin shirin namu na yau, zamu maida hankali ne dangane da wata rundunar sakai da gwamnatin jihar Katsina ta kafa, wacce za ta taimaka wa jami'an tsaro domin yaki da yan bindiga dadi a cikin jihar. A baban nan, gwamnati Umar Dikkorada na jihar Katsina yayi taron manema labarai. Inda ya bayyana makasudin wannan runduna da kuma ayyukan da za ta yi domin kokarin da ake yi na tabbatar da tsaro a cikin jihar. To madalla, a taron na manema labarai, wakilinmu Medina Dauda na daya daga cikin yan jaridun da suka halarci wannan taro, ga kuma yadda gwamnati ya fara musu bayani dangane da makasudin kafa wannan kungiya.
Alhamdulillah, mun gode ma Allah da ya bamu damar muka kaddamar da wa'annan yara. Alƙawari ne muka yi wa mutane tun lokacin da muke yawo na neman ƙur'ansu, cewa in Allah ya yarda za mu dauki matasan da suke wa'annan kauyuka wa'anda wannan matsala ta dame su, mu ga cewa mun dauke su sun zo sun taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar mu ta Katsina. Kowa ya sani cewa yanzu yankin mu na arewa maso yamma shine yafi kowane tsanani na rashin tsaro a ƙasar mu. Ana kashe mu ƴan uwa, ana mana raping, an lalata tattalin arzikin mu, kuma ana yi mu mata fyaɗe. So wannan halin da ake ciki, duk mai imani ba abin da zai sa gaba wajen ganin an kawo ƙarshen shi in banda wannan matsalai. Domin ita wannan matsalai ita ce wadda za ta kawo ƙarshen hidiman nan. Abin da yake ba mutane al'ajabi ga abin da muka yi a jihar Katsina, ka ji ana ta ce ka ce ka ce ka ce na ce, shine ba a saba wai ɗan siyasa ya yi alƙawari ya cika ba. Shi kuma shugabanci an gina shi bisa ga amana da alƙawari da cika da mutunci. To wannan shine dalilin da yasa muka ce wannan alƙawari da muka yi mutane, in Allah ya yarda shine abinda za mu sa gaba. Shi yasa da muka zo jihar Katsina ba mu yi wata ba abinda muka kama yi kenan hidimar tsaron nan, sai gashi kwana 100 da kafa gwamnatin mu, Allah ya ba mu nasara wajen kafa wannan irin hukuma a jihar Katsina. So wannan abu ne wanda za mu yi ma Allah godiya, domin duk tafiyar da muke muna tafiya ne bisa amincewar Allah, kuma muna roƙon Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa ganin cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala da ke damun mu.
Wannan hukuma da kuka rufa, wani irin aiki za ta yi, kuma ya ake aka samu waɗanda za su yi aiki?
Wato yara ne muka shiga cikin ƙauyukan da abin ya dama, muka ɗauko su, kuma yaran nan forms muka bada, wanda ke sha'awa, wanda ke so ya cika form ya nuna buƙatar shi ta san haka. Kuma lokacin da muka bada form ɗin, sai da muka ba buƙaci mai ungoshi sai ya sa mu form ɗin hannu, mai garin shi sai ya sa mu form ɗin hannu, hakimin shi sai ya sa hannu, chairman na ƙaramar hukuma sai ya sa hannu, DBO da DSS na wannan ƙaramar hukuma, dan dai mu tantance mu tabbatar da cewa yara ne na ƙwarai da ba su da wata alamar tambaya muka ɗauka. Kuma muka ce ɗan shekara 20 zuwa 35, domin lokaci ne da yake da gane ƙarhin da zai iya yin aikin nan. Sannan kuma yaran nan da aka ɗauka dama su ne suke taimaka ma ƙauyukansu. To kuma yanzu sai Allah ya ba su taimako, gwamnati ta shigo ta ce za ta taimake su. To shigowar gwamnati ta taimake su ya sa na samu ƙarfin gwiwa ƙwarai, na samu horin ciki irin yadda baka tunani, yadda naje na ga yaran nan suna murna, suna sha'awa abin da aka ɗauke su yi, suna tsalle suna murna duk da wahalar da suka sha na kwana 60 da aka yi training ɗinsu a wuri da muka keɓe a yi training ɗinsu. Amma wallahi in ka kalli bidiyon da muka kaddamar da su, za ka ga yaran nan na ihu, na tsalle, na jin daɗi. Kuma tun da yaran nan suka koma ƙauyukansu, mun rabu da samun attack, mun rabu da samun matsaloli, muna samun bayanai na tsoratarwa za su zo su wogayya su kashe yaran su anshi dindigogin su su anshi motocin su su anshi baburan su. To mu ma yadda suke cewa za su zo su yi wannan aikin, mu ma yanzu mun shirya za mu rika iske su gidajen su da lungunan su a cikin dajin muna tun musu. Mu ma ba za mu kwanta ba mu jira sai wani ya kawo mu hari, wallahi mu ma hari za su ga mu kai musu. Kuma in Allah ya yarda Allah zai shiga lamarin nan sai mun ga karshen mutanen nan.
In ta'addan nan na amfani da manyan makamai ne kowa ya sani, gashi kun horar da yara, ina ga batun makaman da za su yi amfani da shi.
Mu abinda ke takura mu a kasar nan shine akwai makaman da aka yarda mu yi amfani da su. Kuma mu a gwamnatance ba mu wuce bisa wannan tsarin na makamin da aka ba mu damar mu yi amfani da shi. Amma abinda za ku tuna aikin nan ba su kaɗai za su yi shi ba. Za su yi shi haɗe da sojoji da 'yan sanda. Kuma sojoji da 'yan sanda su ma suna da irin wa'annan makaman wa'anda 'yan ta'adda suke amfani da su, wa'anda ma suka yi na 'yan ta'adda. So ina ganin idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfe da yaran nan da 'yan sandanmu da sojojinmu, wallahi tallahi za mu yi abinda duk za mu iya yi a kawo ƙarshen matsalar nan. Kuma duk na zage jami'an tsaro na ƙasar nan baki ɗaya, tun daga sojan ruwa da na ƙasa da na sama da kuma ɗan sanda da sojoji da jami'an ɓoye da duk wanda ka sani. Kuma duk inda muka je ƙarfin gwiwa suke ƙara mana cewa wannan abin da muke su muke taimako domin yaran nan za su taimaka ma jami'ansu wajen gawo ƙarshe wannan matsalar. Kuma ai ba ma yawancin makami ba ne ke abin, zuciya ce ke yin abin. Yanzu abin da zai baka mamaki shine sai yaro 'yan ramammun yara guda huɗu su hawo babur da 'yan bindigogin su guda biyu ko guda uku su kori gari. Su dole sai mutane sun tashi tsaye, mutuwa sau ɗaya ake yin ta ba mutumin da ke mutuwa sau biyu. Kar mu ƙara yadda yaro biyu ko uku ya zo da 'yan baburan banza ya kori mutane cikin gari. Mutane su tashi su tasan musu halba bindiga sau ɗaya ko sau biyu za su iya halbata, wallahi ba su halbata uku sai an cin musu. Mutane sai mun tashi tsaye mun neman ma kanmu yanci. Muna da matsala ta jami'an tsaro domin jami'an tsaron nan sun yi karanci a ƙasar nan. Ba su isa su kare mutane. Yadda karamar hukuma da ke da mutum wajen 500,000 da ɗan sanda bai wuce 150 ba. Da bindiga kila bata wuce 10 ba ko 15 a cikin karamar hukuma. So dole sai an yi wani abu na taimakama wa'annan jami'an tsaro. Su ma jami'an tsaro suna da rai, suna da mata, suna da yaya, suna da yan uwa. Su ma suna buƙatar kariya. Yaran nan suna da yaya, suna da yan uwa, suna buƙatar kariya. Jama'ar gari sai mun fito mun taimaka ma yaran nan. Shine kaɗai hanyar da za mu samu galaba akan hidimomin nan insha Allah.
A lokuta da ma abin nan kowa ya san ba a yin nasara sai an samu bayanan da suka dace. Kuma wani lokacin akan samu shafaffu da mai wasu ba a taɓa su. Kai kanka a jawabinka ka ce an samu sarakunan gargajiya masu wulƙe da makamai da hannu dumu-dumu. Ka fara gwadawa a zahiri jama'a su san wani ya tsira ba wai wani ya tsira wani bai tsira ba ne.
Wa'anda duk muka kama ko wa'anda ake zargi ana nan ana bincikensu. Kuma idan aka gama bincikensu in Allah ya yarda za mu ɗau mataki. Kai bari in gaya ma wani abu. Wallahi tallahi ko mata ta aka kama tana da hannu da 'yan ta'addan nan, wallahi tallahi zan miƙa ta hannun muka hannun jami'an tsaro su yi maganin al'amari. Ba za mu yarda da wannan abun. Wannan abun shi ya kashe ƙasarmu baki ɗaya, alfarma ita kashe ƙasarmu da hannu da mai da mai shuni da hannu mai shuni da dan me za ka yi ma talaka wanda ya saci akuya hukunci, wanda babban mutum wanda ya saci abin da ya yi ƙarin akuya ka ce ba za ka yi mai hukunci ba. Dan me za a ce akwai doka a ƙasar nan masu arziki ba a yi musu doka? Shi yasa za ka ga wani babban mutum in ya tsaya shi ci kashe babban mutum shi ne a tsaida shi wurin hukuma ta tsaida shi ya ce shi ba zai tsaya ba. Dan sanda ya bincike shi ya ce wai shi ne ya cika babban mutum, shi ne ya yi mai mutunci, shi ne ya yi wanda ake respect. Kamata ya yi doka ta yi aiki a duk wani mutum a ƙasar nan in dai muna son Najeriya ta ci gaba. Amma yanzu wai girma a Najeriya shi ne wanda ya fi girma wajen karya doka, wanda ya fi girma wajen cin mutuncin mutane shi ne babban mutum a Najeriya. 'Ya'yansu na wulaƙanta mutane ba a yi musu komi, mutane suna da arziki ko suna da makamai su wulakanta mutane suna ga sun yi karhin doka saboda wannan abun da ake sawa na wai cewa akwai wasu so shi yasa ma talakawan suke da jin haushin mutanen masu mulki suke da jin haushin jami'an tsaron saboda ganin cewa su kadai ake hukunta ba a hukunta sauran al'umma
a ƙarshe daga bangare na sorry a ƙarshe daga bangare na ka ce ka ba wa al'umma damar bada bayanan sirri kai tsaye zuwa gare ka saboda su samu kwanciyar hankali bada wannan bayanai wace kafa kai ganin cewa kai gwamna ne kuma iso kana da matakar wuya
duk wanda yazo da niyyar ya bamu wani labari na tsaro muna hada shi da babban dogari na domin ya kawo shuri na ya bani bayanan da ya kamata kuma bayanan da ake bani bukata a bani bayanai tare da wani dan ban da tabbas wanda za a bamu bayanin tare da shi bai da hannu cikin hidimar so dan haka it is very important a bani direct abun nan kuma ni in na bada labarin ga wani wanda zai dau mataki na san in labarin ya hita shi ya hidda shi so dan haka muna kokarin yadda da zamu kuma a lot of mutane a jihar Katsina suna woman text ko ni yawan text dina wata sa'a ko ban reply ba ina diba ina ware kusan awa biyu duk sanda na shiga daki na kan kwanta bacci in diba sakunan da ke cikin wayata in na diba su wanda ke da muhimmanci ina taking action ba ma sai na maida dan ban da lokacin da zan iya maida mu kowa a ansa sakon da yake amma ina kokarin bakin gurgudu kashi 80 zuwa 90 na sakunan da nake samu a wayata ina karanta su kuma wanda yake bukata in yi aiki da shi zan yi aiki da shi da izinin Allah kuma abinda za a sani wannan shine karo na farko a kasar da muka kafa ministry ta tsaro da harkokin cikin gida kuma commissioner ne yana aiki ba dare ba rana shi ma yana samun bayanai na tsaro bakin gurgudu wanda muke sharing tare da shi hukumar DSS kowace rana suna bani bayanai na sirri wanda suke taimaka mana kuma kamar yadda na faɗa bayan wannan hukumar da muka yi mun yi wasu mutane cikin waɗannan mutanen a sirrance wanda za su rika dauko bayanan su kansu yaran da muka yi da abin da ke faruwa inda suke da kuma sauran bayanai da suka shahi tsaro a kananan hukumomi so abu ne muka yi ko su da muka dauka ai ba sakin su muka yi saman masa daurin talala dan akwai masu binciken su cikin wurin kaya ba su san su ba kuma za su rika ba mu bayani domin kowane irin cikin mutanen mu ba inda babu bata gari akwai alimamai akwai a sarakuna akwai a yan siyasa akwai a talakan da kanshi akwai ga kowane irin sakta akwai cikin soja akwai cikin yan sanda so ba inda babu bata gari abu ne ruwan dare ya shahi kowa so dan haka abubuwan nan sai mun sa idanu mun lura kwarai da gaske mu iya yin maganin abin da muke yi sauran wanda ba mu iya mu ban mu Allah ya yi mana maganin shi
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tuba da tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilin tamu Madina Dauda da kuma Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kenan da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya
to gaida Mallam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka sanninmu da sa'ar sada da muka yi da ku ta cikin wani sabon shirin na da dangari na wannan mako shirin da dangari na wannan mako yana nan jihar Adamawa inda ake da kananan hukumomi 21 kuma jiha ce wadda ke tutiya da albarkatun noma da kuma kiwo hade ma da masunta sai dai a wannan mako shirin ya leka karamar hukumar Dole Tukudu inda shirin ya leka yankin gundumar Rugaje dake daya daga cikin gundumomi dake karamar hukumar Dole Tukudu inda kuwa yankin yake jingine da gabar Binuwe wanda a wasu lokutan in aka yi cikowa wannan yanki na fama cikin halin haula'i da al'ummar mazauna yankin gaba daya duba da yanayin cikowar da aka yi a bana hakan ta sanya al'umma mazauna wannan yanki na Rugaje suka koka sakamakon matsalar da suka shiga na kiwon lafiya inda suka ce asibitin su ya lime cikin ruwan tsundum kuma kafin ma hakan ya kasance a wannan asibitin babu magani sanyi bare ma ma'aikata a wannan asibitin labarin da ya sanya al'umma mazauna wannan yankin suka kuka sakamakon irin matsanancin rayuwa da suke ciki na bangaren kiwon lafiya da dai sauransu mun koyi nasarar tattaunawa da wasu daga cikin al'umma mazauna yankin inda kowanne ya fara ambaton sunansa da bakin sa
ni mai suna Adams Erugange a gaskiya asibitin mu tana wani mawuyacin hali kafin ruwan nan yazo asibitin nan ma'aikata guda biyu ne kacal wanda suke kokari anan kuma duk kokarin su in ba kayan aiki ba kokari kenan domin asibitin na yanzu painting da kuka ga an gyara an zana renovation nan shi chairman na Yola South shine yazo wannan aikin amma biye da wannan hoto ne kawai wato it means kaman an wanke bayan koriya ne cikin sa da dutti domin cikin asibitin ba gado ba asibiti ba ma'aikata cikakku kaga ya nuna cewa koriya ne aka wanke bayan ta cikin kuma da dutti a yanzu shine muke roƙa ga gwamnati ko dalilin ambaliyar nan don Allah don annabi muna kira ga gwamnati sannan da chairman a taimaka gari Rugwange tana cikin jihar Adamawa domin mu da Yola ba zai wuce kilometer 2 ne kai mu shiga Yola ba dace mun ba dalilin ruwan nan ba naira 100 ake biyan machine na fake kai ka cikin garin Yola ka sake ka dawo amma yanzu gashi nan ba a lissafin mu a tsakanin wanda suke jin dadin gwamnati a wannan jiya a wannan karamar hukuma ta Yola
shi ma Faisal Labo Rugwange wanda ke zama sarkin matasan Rugwange wanda shi ma yi karin bayani kamar haka
ba komai wanda muke samu da naga ma asibiti da mu ba hektan daga garin Solan nan wani yaron mu ne dan kasuwa wanda yazo taimaka mana in ban da shi akwai wani ko bohol ko wani abun da ka gani babu shi sai wani region da kuka wuce ta wannan region yayi shekara 70 a cikin yake sharuwa naira 100 kacal muke biya na fef daga nan cikin Rugwange zuwa har bakin kasuwan Yola naira 100 kacal ba abun da yake cikin asibitin banda tebur haka wanda yake zaune banda shi ba komai da yake cikin asibiti
magunguna fa'ir na su ciwon kai da
zazzabi duk wannan babu shi sai dai ake mu akwai malaman asibiti kwaya biyu suna zuwa su zo su zauna to me za su yi ba abun da su zo su zauna idan lokacin rigakafi ya zo shine amfanin wannan a kira matan mu nan in lokacin rigakafi shine na sake kawo magani nan lokacin rigakafi ba magani daga shekara 5 zuwa wata 5 ne ko nawa ne shine kawai amfanin da muka san asibitin ne yake yi
to su ma a nasu bangaren masu sarautun gargajiya mai jimillan wannan yanki na Rugwange kuma dan iya Rugwange wanda shi ma yayi nashi tsokacin tare da kira ga mahukunta kan cewar lalle ilahi suna bukatun a kawo musu dauki duba da yadda ambaliya ya tafi bar su cikin halin haula'i ga matsalar zazzabin cizon sauro da ake fama da shi amma asibitin nasu har yanzu yana cikin ruwa babu magani bare ma ma'aikatan jinya
ko bai tadiyo Rugwange wato ni ne mai jimillar Rugwange an fi sani na kuma da dan iya Rugwange abinda ya fi ci mana zuwa koriya da shine ruwan ambaliya din nan to ka san mu ko da suke mun saba da irin wannan tun kakkane ne amma a gaskiya bana barnan da aka yi a ambaliyan nan su muka zauna ba mu taba yin irin shi ba don muna tsammani za mu samu abinci da yawa amma kawai garifa wato da masaran su shinkafan da ɗaya ne kawai wanda dai an nishe kafin a yanka a dawo da shi a waje amma maganan cewa an samu da yawa ko an samu masara wannan duka fa babu ruwa ya cinye mana gonakin mu gaba daya wannan shine matsalar mu babba yanzu a cikin Rugwange a yanzu nan asibiti a cikin ruwa yake a ciki ai wato sai da wanda aka aje ma'aikatan asibiti din da suka kwaso magani gaba daya suka hayo da shi da asibiti da makaranta da churches da masallacin gaba daya a ciki suke da ruwa to wasu mu ma gidajen su gaba daya har ma an kwaso kaya an dan haye yanzu wuri kam ya zama kaja kawai
to ko menene ma mahukuntan jihar Adamawa za su ce dangane da wannan batu duba da cewa al'umma mazauna yankin Rugwange dake karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa sun koka sakamakon matsalar rashin ababen jinya asibitin nasu da ma ma'aikatar kiwon lafiya na asibitin tambayar kenan da naiwa Dr. Suleiman Saidu Bashar wanda ke zama shugaban hukumar ma'aikatan kiwon lafiya a matakin farko a jihar Adamawa wanda ya bayani dalla-dalla har ma ya faɗi irin tsarin rukunan asibitotin da ake da su a wannan yankin amma dai ya koyi alƙawarin cewar zai sake tura ma'aikatansa domin bin ba'asi don a samu mafita a wannan yanki na Rugwange
a wurin suna da asibiti guda 6 kuma ka san asibitin mu hawa-hawa ne ba mu gina asibiti a kofar kowane gida na gado ko kowane anguwa in daya muke so ba ward functional a wancan wurin nan suna da asibiti room da jabi akwai jiboli akwai sai ore wanda former member ya gina kaga kwanakin baya ta sa mini pre zo muka posti ma'aikata biyu shi wancan ne health post health post ba ma sa staff ma a health post because okay. Ma'ana health post inda non technical person yake hedi to chairman kuma yana da bias yace yana so ya gyara mutanen shi ne a wurin ya so ma gyaran ba a gama gyaran ba bai handover mana ba to in ba handover mana gyara ba asibiti bai zama yana hannun mu ba amma muna da staff ya a wurin koda ma yana wani abu yana dan clinical ne amma na health post shine community ne suke dokan mutum su aje a wurin kana idan mutane za su zo aiki a bun asibiti ana using wurin as like a focus so we don't necessarily you must not have a technical staff a help us amma yes that we are staff there technical a wurin ba biyu bane yanda ka fada ba dai ne kuma ana gyara chama yace yana so ya gyara asibitin shine yes tace to an gama gyaran za ta duba inda za ta yi posting additional staff tunda akwai other space for service delivery so it's well taken care of asibitin sannan magana magani da magana wannan amma na help za mu ba aje magani ma wurin sai ka da ce kamar sauran asibitocin nan ne magana magani will come sannan kuma in ka duba asibitin bamban din just be kai wannan ba an kashe almost million naira kowane asibiti an kashe 4.6 million naira an sai musu equipment drugs duk da abubuwan suna da tsada they were able to buy those things that they needed but they don't have kamar wurin kayan karba ko wasu sun sai magani depending on their need to kaga wance shi yake serving what so idan akwai problem a wani karamin asibiti health post za su tura zuwa health clinic to wanda ke sai dore in kwanakin ba when I went there ana gyaran asibitin member ya gina asibiti ba mu da asibiti a wurin to member ne ya gina asibiti shine sai yake mini zai bada mun mutura I took him to that place myself
Dr. Suleiman Saidu Bashir kenan shugabar hukumar kiwon lafiya matakin farko a jihar Adamawa wanda muka tattauna da shi kuma ya mana karin bayani yankin na Rugange dai yankin ne dake karamar hukumar Kauye ta Kudu kuma wannan karamar hukuma tana dabda a fadar jiha domin tana tsakiyar tantangariyar jihar Adamawa kuma fadar mai martaba Alamidun Adamawa na cikin wannan karamar hukuma anan zamu ja birkin wannan shiri na wannan mako sai kuma makon gobe din mai duka ya dafa mana Lado Salisu Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
ku ishara ke ma wani yayi gidai moto da wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kauna ku wani yana da huza goma takalma sun kai goma yana da wando goma Rigunna sun kai goma sannan wani bar silifa duka Allah na kauna ku wani yana da daki nasa in yayi gado ya kare yayi matsalar ya sanya kuma yayi katifa nasa da rani oga canya da ku kafe fa a daki Handa kujiri na sa sanan wani ba shi da ke so duka Allah na kauna ku Allah na kauna ku shi dai mai fa ku in san wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya ba shi abin sa an gai ko da baka da aho wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya na ka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah kake iko shi ma nan in ka gane abun da tabara ibaka to ma nan daraka gode mutukan kuma kai mutunci ran karan ku da Allah to ranan ka sha duka wala kin yana tikanka suna raya suna canje ne ne ku ku hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zaga ai dokan suna raya suna canje ne haba Allah ga
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma ku kwana lafiya da alheri.